Tashin Hausa na murya Amurka ake sauraro akan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa kan mita 102.5 a zangon FM. Ko kuma ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Nomad, Fara'a, Dalor da kuma Niya dukkan su a zangon FM. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da saura abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Bayan labarai muna tafi da bayani na ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake shirin kaiwa zuwa kasar China da kuma abubuwan da Najeriya take fatar cimmawa daga wannan ziyarar. Sannan Ibrahim ka almasi Garba zai kawo muku shirin mu tattauna. Amma yanzu sai a fara da jin labarin duniya.
Masauri assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen kasar Tanzania Augustine Mahiga ya ce an bude wani sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin Tanzania da Rwanda bayan shugaban Tanzania John Magufuli ya ziyarci bikin tunawa kisan kare dangi da aka yi wa kasar a shekarar 1994. Haka shi ma shugaba Paul Kagame na Rwanda yana son farko na shugabannin Afirka da suka taya shugaba Magufuli murnar lashe zaben da hukumar kasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya nasara. Kuma ko baya ga haka ya halarci bikin rantsar da Magufulin. Ministan Mahiga ya ce an samu wata iya tsamace tsakanin kasashen biyu lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin tsohon shugaban kasar ta Tanzania Jakaya Kikwete lokacin da ya shawarci Paul Kagame da ya tattauna da 'yan tawayen kasar na Democratic Forces for Liberation of Rwanda, wato FDLR a takaice, wadda take da sansani a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin kawo ƙarshen ta da ƙayan bayan da take yi. Mahiga ya ce wannan ziyarar ta Magufuli a kasar Rwanda wani babban mataki ne domin cimma kyakkyawan dangantaka tsakanin makwabtan biyu. Ya ƙara da cewa wannan hulɗan muddin ta kullu sosai zai kawo ƙarshen matsalar da mutanen kasashen biyu ke fuskanta wajen ziyarar juna, musamman ma ta hanyar cinikayya da rayuwar yau da kullum. A cikin wata sanarwa da ƙungiyar nan ta likitoci masu taimakon bayan Allah kyauta da ake kira da Turanci Doctors Without Borders ta ce za ta fara aikin ba da maganin rigakafin kwalara a babban birnin ƙasar Zambia, wato Lusaka. Sanarwar ta ci gaba da cewa ƙungiyar tana aiki ne kafaɗa da ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar da kuma hukumar lafiya ta duniya, wato WHO a Turance, kuma za su baiwa mutanen da yawansu ya kai sama da 570,000 ne rigakafin cutar na kwalara a cikin sati biyu kacal masu zuwa. Likitoci takwas ne daga ƙungiyar za su jagoranci wannan aiki, sai kuma jami'an ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar su 19 da wasu masu aikin sa kai su 1,135. Yanzu haka dai tun aje ne suka fara wannan aikin wanda za su yi a sassa 39 a cikin garuruwa 4 da wannan lamari ya shafa, musamman cikin Lusaka, Kanyama, sai Buleni da George da Chanwama. Manufar wannan aikin dai shine domin ganin an dakile bazuwar cutar ta kwalara wadda ta fara tun a cikin watan Fabrairu a cikin garin Lusaka wanda yake da cinkoson jama'a, domin ko tun a ranar 7 ga wannan watan da ake ciki an samu adadin mutanen da suka kai 664 da suka kamu da wannan cutar, yayin da 12 suka mutu daga cikin su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Belgium ya faɗa yau Asabar cewa mutumin nan da aka kama ake tuhuma, wato Mohamed Albrini, da laifin kai hari a tashar jirgin sama na ƙasar, ya shaidawa masu bincike cewa shi ne mutumin nan da aka gani sanye da hula mai kama da malfa yana yi wa 'yan ƙunar bakin wake rakiya a cikin filin jirgin sama na Brussels ranar 22 ga watan da ya shuɗe. A jerin samamin da 'yan sanda suka kai jiya Juma'a sun samu nasarar kame mutane 5, cikinsu ko har da shi Albrini ɗin, ɗan shekaru 31, ɗan ƙasar Belgium amma haifaffen ƙasar Morocco, wanda san bai kama da wanda za a ce ya sa hannu cikin aikin ta'addanci ba idan ka gan shi. Yanzu dai mai gabatar da ƙaran a na ƙasar Belgium ya gurfanar da wasu mutane 4 da ake tuhuma da hannu dumudum a harin na ƙasar ta Belgium a watan da ya gabata, wanda har mutane 32 suka rasa rayukansu, kana wasu dama suka samu rauni.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Tomadalla, fadar Aso Villa ta shugaban Najeriya ta sanar da cewa shugaba Muhammadu Buhari zai yi kokarin neman ƙarin tallafin ƙasar China wajen bunƙasa samar da kayayyakin buƙatu na yau da kullum a Najeriya, musamman a fannonin wutar lantarki, hanyoyin mota, jiragen ƙasa, zirga-zirga jiragen sama, samar da ruwan sha da kuma gidaje a ziyarar da zai kai ƙasar daga gobe Lahadi. Wata sanarwar da mai ba shugaban shawara kan hulɗa da kafofin labarai Femi Adesina ya bayar, ta ce shugaba Buhari zai tattauna da shugaba Xi Jinping da Premier Li Keqiang da shugaban majalisar dokokin ƙasar ta China Zhang Dejian. Ana sa ran za a rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama da bunƙasa harkokin cinikayya da hulɗar tattalin arziki tsakanin Najeriya da China a lokacin wannan ziyarar. Yarjejeniyoyin kuwa sun hada har da wata wadda ma'aikatar masana'antu da cinikayya ta Najeriya za ta rattaba ma hannu tare da hukumar raya ƙasa da sauye-sauye ta China kan yadda za a bunƙasa masana'antu da kuma samar da kayayyakin buƙatu a Najeriya. Shugaba Buhari da tawagarsa za su kai ziyara zuwa yankin walwalar cinikayya da ke Shanghai da kuma yankin bunƙasa tattalin arziki na Guangzhou domin gane wa idanunsu yadda ƙasar ta China ta yi amfani da irin waɗannan manufofi nata da kuma shirye-shirye wajen samun bunƙasar tattalin arziki cikin gaggawa da nufin aiwatar da irin wannan a Najeriya. Sanarwar Fadar Aso Villa ta ce waɗanda za su rufa ma shugaba Buhari baya a wannan ziyara sun haɗa da gwamnonin wasu jihohi da dama da kuma ministoci masu yawa cikinsu har da na noma da na albarkatun ruwa da na sufuri da tsaro da wutar lantarki da na ayyuka da gidaje da masana'antu da na kimiyya da fasaha sai na babban birnin tarayya Abuja da kuma minista harkokin waje. Shugaba Buhari zai buɗe wani taron bunƙasa harkokin kasuwanci da zuba jari tsakanin Najeriya da China a birnin Beijing, sannan zai gana da 'yan Najeriya da suke zaune a can. A ƙarshen mako da ke tafe ne shugaban zai koma gida Najeriya. Tuma da lama sauraro kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Karshe majalisar dokokin Najeriya ta miƙa shugaba Buhari kundin bayanan kasafin kuɗin bana tiriliyan 6 da biliyan 600. Kawo Sumaila shine mai taimaka wa shugaban kan majalisar wakilai.
Kuma mun kawo wa shugaban ƙasa yanzu nan kana ganin fito daga ofis din shi mai girma shugaban ƙasa.
Ƙungiyar Amnesty ta bada shawarin soke hukuncin kisa a Najeriya cikin rahoton da ambassador MK Amade gabatar. John Dan Fulani da gwamnatin Kaduna ta gurfanar gaban kotu don zargin kalaman ɓatunci ga 'yan arewa ya ce ƙage aka yi masa.
An tuhume ni da maganan na ce kuma hage ni.
Abokansa yanar gizo George Omonya da Dr. Abdullahi Dairu na kiran taka tsantsan.
Zagi mutane kaman Hausawa da 'yan Fulani kaman ba su da ilimi gaba ɗaya. Irin maganan nan wani lokaci bai kamata ba.
Ina ganin dai maganganu ne da ba su dace ba.
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na fuskantar matsin lambar ya yi murabus, amma magoya bayansa na cewa hakan zai yi wuya. Kuma ko zai tsananta, Sarakin ne zai canko magajinsa. Wannan kuma ya biyo bayan wata badaƙala ce mai taken Panama Papers. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America,
to yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Yau Nasirin zai fara jagorantar wata tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su furma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma a jihar Zamfara. Masu tattaunawar za su bayyana yadda suke ganin za a magance matsalar. Ga dai Nasiru.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na mu tattauna da sashen Hausa na muryar Amurka ya saba gabatar muku, inda mukan gayyato masana ta bangarori daban-daban da suka zanta kan lamura masu muhimmanci, musamman ma waɗanda suka shafi buƙatar samun zaman lafiya mai ɗorewa a nan yankin Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, har ma da Ghana da sauran yankuna na nan nahiyar Afirka ta Yamma, inda ake da miliyoyin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan karo za mu tabo wata matsala ce da ke shafan al'ummar yankin arewa maso yammacin Najeriya, wato jihohin da suka shafi jihar Kaduna, Katsina, Kano, Jigawa, Zamfara, Kebbi da Sokoto. Waɗannan su ne jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Wato matsalar kuwa ta shafi irin kashe-kashe da ake samu a wannan yanki, wanda sau da dama ake cewa ko 'yan fashi da makami ne ko wasu mutane waɗanda ba a gane musu ba. A wani lokaci kuwa akwai matsala ta satar shanu a wannan yankin. A wannan zaure muna tare da Nasiru Gambo Malumfashi, wanda ɗan ƙungiyoyin gwagwarmaya ne na Najeriya, musamman ma kuma jigo ne a ƙungiyar nan ta neman ƙwato matan Chibok, wato Bring Back Our Girls. Sannan kuma ya yi nazari kan wannan lamari da ya shafi yankinsa na arewa maso yamma. Kazalika muna da Awwal Sharif Falala, wanda shi kuma shi ne shugaban ƙungiyar nan ta sada zumunci ta Gizago, wacce take yin abubuwa da yawa, duk da dai Hausawa na cewa Gizago ba ka da sabo. To, ina jin wannan Gizagon ba irin wanda ba shi da sabo ɗin ba ne. Amma da farko, kafin mu shiga wannan matsala ta kashe-kashe da ake fama da su, kuma kamar ba a gano bakin zarin ba su ko ba 'yan ta'addan Boko Haram ba ne, za mu ɗan saurari ƙorafe-ƙorafe na wasu daga cikin mutanen yankin, musamman ma 'yan jihar Zamfara da wannan abun ya fi shafa.
Da farko, za ka gabatar mana kanka da kanka da matsayinka.
Alhamdulillah, Alai Nasiru sunana, Honorable Ibrahim Shehu Gusau, ko kuma a Zamfara mutane na cewa Honorable Ibrahim Shehu Bakawai.
Muna magana kan waɗannan kashe-kashe da ake yi musamman ma a jihar Zamfara. Me za ka ce yanayin irin tsananin da matsalar nan take?
To, wallahi Alai Nasiru, matsalar nan abun ya kai abin da Bahaushe ke cewa intaha. Saboda an matsalar nan dai ga ta nan a zube, ba jiya ba, ba yau ba, ba shekaran jiya ba, matsalar nan tana nan kuma ba tafiya ta yi ba. Kashe-kashen ya kai a inda mutane yanzu zan iya gaya maka a cikin garin Gusau dai, wanda shine babban birnin jihar, wato garin kenan babban birni a jihar. Yanzu haka akwai IDP camps wanda mutane sun gudo daga ƙauyukansu sun dawo cikin garin Gusau akan kashe-kashe.
Wani rabu ba ƙauye za a iya cewa waɗannan misali za ka kawo na wajaje da aka ce waɗannan hare-hare da watakila wasu kafafen labarai ma ba su ɗauka ba?
Gaskiya da yawa. Zan iya tuna a 2000, wato shekara ta 2013, ina wakili a majalisa aka wayi gari a dare ɗaya, Alai Nasiru, aka kashe a gari ɗaya, a dare ɗaya aka kashe mutum 74 a garin Kizara. Kizara a ƙarƙashin Afa Local Government ne wanda nake wakilta a wancan lokaci. To, ba a Kizara ba, a Erzega an kashe, a Kekawa an kashe, a kai gurare da yawa zan iya gaya maka. Wallahi, ko mutum ba shi da imani, Nasiru ya je garin Kizara a ranar nan, wallahi sai ka yi kuka da hawayenka. Saboda a dare ɗaya, wani irin shiri kai? Ko tsunami ce kake tsammani? Ba za ka yi tsammanin a haka tsunami za ta faru ba ta kashe. In gaya maka dai, likafa ne gaba ɗaya a garin ya ƙare, sai da aka dawo ana rufe mutane da atamfa. Wallahi, na bar abin da nake a Abuja, na ruga da gudu, na je na kai musu kaya, na kai musu ɗauki, na ganin manan ma ido na abin da ya gudana. Na dawo na zo majalisa, na gudanar da kuduri, wato motion of public urgent public importance, wato motion na karfa ne cikin sauri na a ba mutanen nema su ba da dama a kai kaya, a kai mutanen garin nan kayan ɗauki. To, wallahi, abubuwan, to kana ganin yau za a tsaya, gobe za a tsaya, ba a tsaya ba. A garuruwan ɗan Sadau, a garuruwan ƙasar Maru, a garuruwan ƙasar Bungudu, a garuruwan ƙasar Birnin Magaji, abubuwan ga su nan dai ana ta yi. Mutanen nan suna ta samu, sun ci gaba da samun damarsu, suna yin abin da suka ga dama ba akan babu wani ba ma dakatawa.
Wani rabul ba kawai kai kaza jin waɗannan mutane su wane ne kam?
Wallahi, Allahu a'lamu, amma sai ka ji an haɗa da maganar masu sata shanu. Ni a labarin da na samu, ka bar maganar 'yan Najeriya, har an ce har waɗanda ba 'yan Najeriya ba suna cikinsu. Saboda abin da ke faruwa a Alai Nasiru, Zamfara tana da, ita ce da babban dajin da ya fi kowane daji a Najeriya. Landmass ɗin Zamfara, landmass ne babba, wato landmass, idan an ce landmass, wato babban gari haka mai faɗi. To, wannan dajin idan ka biyo shi zai shiga har wasu ƙasashen Afirka zai dawo ya shiga ta Zamfara, ya fita ya shiga ƙasar Niger, su wajen su binnin gwari da sauransu, ya fita duk dai dajin ne. To akwai daji musamman wanda ba a komi cikin shi, mutane ne kawai a cikin shi sai namun daji. To wasu sai ka ji an ce ai tanan suke borewa, tanan za su yi kam-kam ɗin su shigo garuruwa, su zo su yi abin da suka ga dama su koma. Ka bar magana kashe mutane, akwai magana ɗiban mutane inda za a ɗebi iyali, mata da ‘ya’ya wanda za a ɗauke su a tafi da su. A tafi da su su ne can Allahu alamu me suke yi da su Allahu alamu. Amma akwai mun samu labarai, mun samu rahotanni kala-kala na magana ɗiban mata banda ma mazajen da ake kashewa. Ai mostly za ka ga mazajen ai su ake kashewa, amma mata za ka ga an kwashe su an tafi da su, ya Allah me ake da su ba mu sani ba.
Amma wannan ya nuna in ma akwai wani bambanci tsakanin su da ‘yan ta’addan Boko Haram. Bifi a ce Boko Haram suna cewa suna fakewa da cewa watakila wai ko musulunci suke yi, wanzu da malamin sun ce ƙarya suke.
To gaskiya na yarda da wannan magana, saboda da na dawo in gaya maka, bayan na dawo a 2013 din na zo na rubuta ma hukumar SSS, na rubuta ma hukumar ‘yan sanda, na rubuta ma hukumar sojoji, na ce tafi gafi abin da ke faruwa a Zamfara, da Allah da Annabi a sa ido. Saboda da haka aka fara, aka ce wane ne ya zama kyasui, ya ce da haka muka fara. To mu ma kada wannan abun ya zo ya ga ya zama mana ya wuce inda abun da ba a yi tsammani ba. To tun yana da matsala yanzu a samu a yi kyarin ɗin shi ai da wannan abun kafin ya girma. Amma ina maka magana wajen shekara kusan uku da suka wuce fa ne fa na yi wannan abun. Kuma shekara uku ɗin nan ba fa a lokacin aka fara ba. Akwai wannan abun kusan shekara biyu cikin wannan lokaci. To in ka tsaya ka duba yanzu ana magana kusan abu ne yana nan yana faruwa wajen shekara kusan biyar.
A takaice idan da za ka ba da shawara tun da kai dan wannan yankin ne, me kake ga ya dace hukumomi su yi wajen shawo kan wannan lamari a sake komawa lafiya?
Wallahi, wallahi, tallahi ba shi da wuya. Saboda hukumomin ka lura yanzu, hukumomin tsaro har helicopter sun riga sun tsaye. Kuma helicopter yau ka sa mishi mai ka zagaya kai awa goma kana zagaye, ko hotuna kake ɗauka, akwai drone, akwai abubuwan drone ma na yanzu wanda za ka ɗauki hotuna inda concentration. Duk inda ka tsaya ka ana iya ganin camp din su. To idan camp din su aka ga an riga an gane tunda ba ɗaiɗai ku suke ba, taruwa suke a waje ɗaya. To duk inda aka ga an taru waje ɗaya kuma ba gari ba ne, to an san ai ga matattara su. Sai a tsaya ka ga in zuwa za a yi ‘yan sanda su je su shiga musu, ko sojoji za a tura a je a shiga musu. A dai ƙoƙari a tarwatsa wannan hali, idan aka tarwatsa shi ka ga mutane su samu kwanciyar hankali. Amma zan tabbatar maka cewa yanzu maganin kiwo da noma a Zamfara babu shi. Ba a noma saboda manomi na jin tsoron ya je gonan shi. Ba a kiwo saboda masu kiwo yanzu duk shanun nasu ma za ka ji kwanan nan ma nake karatu an ce an yi recovery, wato an gano shanu kusan shanu 6,000. Kaga shanu 6,000 ai ba na mutum ɗaya ba ne, na mutane ne ba iyaka. To kaga an tattara su ana ga wayannan wanda aka gano ne. So in an gano shanu har yanzu ba a yi maganar mutane ba ma da aka kashe ko kuma wayanda aka ace aka tafi da su.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da rabaran Ibrahim Usman Ekwa Katsina GRA ga Sheikh Ibrahim Muhammad.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da haka.
Da farko dai muna godiya wa Allah Maɗaukakin Sarki da ya bamu ganin samun zaman lafiya da aka fara samun nasarori wadda yawanci ake tabbato mutane ake ceto su kuma ake tsukunar da su tare da fatan Allah ya ba su ikon jure wannan jarabawa da ta faru da su. Kuma hukumar da take kokarin tsugunar da su da gina musu muhallansu, Allah ya sa wanda aka yi domin sa ya sani. Bayan haka, kamar yadda muka sani har yanzu a matsalar tsaro, za mu ga wasu abubuwa kuma da suke ta faruwa. Kaga an je an yi garkuwa da mutane ana karɓan kuɗin fansa, wanda abu ne wanda ake jin shi a nesa ba ma a ƙasar nan ba. Sai gashi an wayi gari yana faruwa abin kamar wutar daji. Duk da dai hukumomi suna kokarin su, to wannan abu ne wanda yake lalacewar tarbiyya ce wacce asalinta wato mugayen abokan zama su suka haifar mana da wannan. Yankinmu da ƙasarmu da al'adunmu masu kyau da daraja, waɗanda aka san mu da kunya da karamci, da kuma girmama na gaba da kuma girmama da kuma kyautatawa baki duk bakon da yazo ko daga ina yake. To in yazo yankin arewa babu shakka kamar yazo gida ne inda ya baro. To kuma yanki ne wanda aka san shi da dausayi da kuma mutunci da darajawa. Sai aka waye gari abubuwan kyama suna faruwa, kuma abinda zai baka takeici da bakin ciki shine ana amfani da wasu ɗan yankin waɗanda suke da asali a yankin domin samun wata bukata ta duniya, musamman kuɗi da kuma wasu abubuwa na rayuwa wadda a ƙarshe sai kaga ta kai ma a ƙauyuka ma. Kaga wanda ya san gidan wancan, wancan ya san gidan wancan, amma sai a hada baki a kama ɗan wancan ko dangin wancan kuma a nemi kuɗin fansa. Amma asiri da yake Allah baya son zalunci, Allah da ikonsa sai gashi yana bayyanawa ana ta gano masu irin waɗannan ɗabi'u ɗin, hukumomi suna yin nasu. Mu ma 'yan ƙasa ƙoƙarin da za mu yi shine kada mu yi barci da idanmu biyu a kowane lokaci. Mu rinƙa sa ido ga duk wanda muka ga gittawarsa wanda mun san shi ko ba mu san shi ba. Sa'annan kuma kada bakinmu ya yi shiru, duk abin da muka gani mu ma mu ce wani abu. To da wannan watakila in muka taimaki hukumomi da shi da kuma jami'an tsaronmu, watakila abin zai kawo sauƙi kuma Allah zai kawo mana sauƙinsa. Sa'annan idan muka duba laifi da kuma abubuwa marasa kyau ba su da iyayen gida, ba su da addini, ba su da ƙabila, kowa yana iya aikatawa wanda duk shaidan ya ribata. Abin mamaki shine akwai abin da ya faru a ɗaya daga cikin jihohinmu na arewa wadda a shekarun baya can an yi fama da faɗace-faɗace na ƙabilanci da kuma masu nasaba da addini, amma sai gashi an waye gari an samu wasu 'yan ƙabilu guda uku waɗanda aka suka haɗa baki suka yi irin wannan laifin da muke ambatawa wanda da ba mu san shi a jihohin arewa ba. Aka kama su sun saci shanu da sauransu. Sai aka waye gari kowanne daga cikin 'yan ƙabilun nan guda uku akwai rawan da yake takawa a cikin wannan ƙungiya ta masu laifi. Ɗaya shi yake zuwa ya gwada inda dabbobi da kuma abubuwa suke, ɗaya kuma su suke zuwa su yi fashi ɗin ko kuma su yi ƙwace ko su yi sata, ɗaya kuma shi ke dillanci da jagoranci a je a sayar don a samu kuɗi. To kaga bambancin addini ko bambancin yare duk wannan ba dalili bane da zai sa mu kasa zaman lafiya da junanmu. Tun daga masu laifi ma waɗanda suke mabambantan yare da addini sun haɗa kai sun yi laifi. Ina gare mu kuma da muke buƙatar zaman lafiya da kyautatuwar ci gaba a ƙasarmu da yankinmu. To ai mu muka fi cancanta mu haɗa kai mu zauna lafiya da junanmu, mu yi haƙuri da junanmu, tarbiyyar da aka san mu da ita da kuma halayenmu na gari da muka gada iyaye da kakanni mu ci gaba da aiwatar da su ba tare da mugayen abokan zama da masu neman wargaza mana haɗin kanmu mu yadda su yi amfani da mu kuma su yi nasara ba. Bayan haka idan muka dubi gurɓatar tarbiyya ta shaye-shaye musamman ga 'ya'ya mata a yankin arewa, sai mu ce wani abu ne wanda yake bako kuma wani abu ne wanda yake sabo. Amma kashi saboda wancan dai mugun abokin zama da mugun makwabci wanda da ba mu saba da shi ba ya shiga mana inda zaka iske 'yan mata da samari da hatta wasu da ake gani kamar matan aure ne su ba a bar su a baya ba wajen wannan lalacewa ta shaye-shaye. To me ya kamata jama'a su yi shine kada su yi shiru akan duk abin da suka gani wajen kai rahoto tun daga zuwa ga mai unguwa har zuwa ga sarakunan mu na gargajiya da iyayen al'umma da uwa uba kuma ita hukumar ƙasa. Da fatan Allah ya kasa mu dace.
Shi ma Rabaran Usman ya ce haƙuri da yafiya ne mafita ga arewacin Najeriya.
To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya, ni Rabaran Ibrahim Usman daga Eko Chajarye Katsina ina mai ni kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu 'yan Najeriya Muslims da Christians muna da imani ga Allah madaukakin sarki. Idan kau haka ne, wajibi ne mu yarda mu hada hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina saki kira ga dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko yayi aikin sa a samu mutane waɗanda suke da kishin kasan nan waɗanda suke da kishin kasan nan da za su hada hannu tare su yi aiki wanda zai ba da hadin kan kasan nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abinda zai ba da cigaban wannan kasa Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zababbu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da ɗan majalisa domin su tsaya su yi wa kasan nan aiki Allah kuma zai musu sakayya saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abinda zai sa wannan kasa tamu ta zauna lafiya Salin nan ga nazantan Boko Haram muna addu'a ga Allah madaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari su waɗanda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran dan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na dan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna kasan nan mai aiki tare domin hada kan kasan nan tare wannan shine kira na da addu'ata da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa aka kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana kasar Afghanistan a wata ziyarar bazata wata ke nuna alaman cewa Amurka na goyon bayan kasar na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Kerry ya isa kasar ta Afghanistan ne kwana ɗaya bayan ya bar Bagadaza shi ma a ziyarar da ba a bayyana wa jama'a zai kai ta ba inda ya gana da shugabannin gwamnatin kasar cewa Amurka na goyon bayan su. Rabon da Kerry ya ziyarci kasar ta Afghanistan dai tun cikin shekarar 2014. Wakilin muryar Amurka na musamman Afghanistan da Pakistan Richard Oslot ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da marawa gwamnatin haɗin kan ƙasa a Kabul wadda take cikin watanni 18 daga cikin shekaru 5 din da za ta kwashe akan karagar mulki. Amurka ce dai ta taimaka aka samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar Afghanistan inda aka cimma tare da cimma yarjejeniya na raba iko tsakanin shugaba Ashraf Ghani a matsayin shugaba da Abdullah Abdullah a matsayin babban jami'in gwamnati bayan zaben da aka yi ta cece-kuce a kansa. Ministan harkokin wajen Tanzania Augustine Mahiga ya ce an buɗe wani sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin Tanzania da na Rwanda bayan shugaban Tanzania John Magufuli ya ziyarci bikin tuna kisan kare dangi da aka yi wa 'yan kasar a shekarar 1994. Haka shi ma shugaban Paul Kagame na Rwanda yana sauran farko na shugabannin Afirka da suka taya shugaba Magufuli murnar lashe zaben da hukumar zaben kasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya nasara. Ko baya ga haka kuma ya halarci bikin rantsar da shi Magufulin.
To a gaida ladan, masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma a voahausa.com. Gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da misalin karfe 6 na safiya a gugun Najeriya da Nijar. Yanzu a madadin sauraron abokan aiki musamman ma ladan Ibrahim Ayawa da Caleb Getachew. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan Washington DC ke cewar mu huta lafiya.